This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 2 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga dan sa Hunter yana mai yin fatali da alƙawarin da ya dauka a baya na cewa ba zai yi amfani da karfin ikon shugaban kasa domin amfanin ahalin gidansa ba. Wani rahoto ya bayyana cewa yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin Asia sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai a shekarar da ta gabata. Masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda a dare na hudu jere da juna a babban birnin kasar Georgia. Inda adawa ke kara faɗaɗa kan matakin gwamnati na dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin namu, yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana, 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa biyu na ƙasar na ci gaba da ayyana manufofin yadda za su kawo sauyi a ƙasar idan sun samu nasara a zaben.
Kun haka ce digitalization, wato kamar ƙirƙiro wani abu wanda za ka yi amfani da kwamfuta da intanet yadda zai iya bari aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauƙi.
Sannan yayin da tawagar mataimakin Prime Minister Russia ta kammala rangadi a ƙasashen Sahel, wasu 'yan Nijar sun bayyana cewa suna fatan ganin wannan hulɗa ta amfani al'ummar Nijar a aikace. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafi. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfilu Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga dan sa Hunter yana mai kokarin ceto dan nasa daga hukuncin dauri a gidan yari kan laifukan da suka shafi bindiga da kuma haraji, inda kuma yayi fatali da alƙawarin da ya dauka a baya na cewa ba zai yi amfani da karfin ikon shugaban kasa domin amfanin ahalin gidansa ba. A can baya shugaban kasar dan jam'iyyar Democrat ya ce ba zai yafewa dan sa ko kuma ya sassauta hukuncin da aka yanke masa ba bayan yanke masa hukunci a shari'o'i biyu a Delaware da California. Matakin na zuwa ne makonni kafin Hunter Biden ya fuskanci hukuncinsa bayan da aka tabbatar masa da laifi na sha'anin bindiga da kuma karɓar laifin da ya yi kan abin da ya shafi haraji, kuma ƙasa da watanni biyu kafin zababben shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadar White House. An kwashe dogon lokaci ana shirar ta dan shugaban kasar wanda ya fito karara ya bayyana cewa ya fuskanci binciken gwamnatin tarayya a watan Disamban shekara ta 2020, wata guda bayan nasarar da Joe Biden ya samu a wannan shekara. Zababben shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bada sanarwar naɗin ɗan kasuwa ba Amurka ɗan ƙasar Lebanon Massad Boulos, mahaifin ɗaya daga cikin surukansa, a matsayin mai bashi shawara kan yankin gabas ta tsakiya. Trump ya wallafa a kafar sada zumunta ta Truth Social cewa Massad ƙwararren mai shiga tsakani da sasantawa ne, kuma rigaggen ɗan fafutukar samar da zaman lafiya ne a gabas ta tsakiya zai kasance rikakken mai kare Amurka da muradunta. Boulos, wanda da ɗan jam'iyyar Republican ne, ya gina arzikinsa ta hanyar sayar da motoci a Najeriya. A wurin da ɗansa Michael Boulos ya yi wa 'yar Donald Trump Tiffany a shekara ta 2022 ya sa shi cikin makusantan zababben shugaban. Boulos ya taka rawa sosai a yakin neman zaben shugaban ƙasa, inda ya yi ƙoƙarin shawo kan al'ummar Larabawa a wasu jihohi na masu muhimmanci domin su zaɓi Trump. Wani rahoton da aka wallafa a yau Litinin ya bayyana cewa shekarar da ta gabata, yayin da ake yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin Asia, sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai, inda aka sami ƙari ga masu ƙera makamai da ke zaune a Rasha da Gabas ta Tsakiya. Cinikin makamai da ayyukan soji da manyan kamfanonin ƙera makamai na duniya 100 suka yi ya kai dala biliyan 632 a bara, wanda ya karu da kashi 4.2 cikin 100 a cewar cibiyar nazarin zaman lafiya ta Scott Home. Rahoton ya ce sun sami raguwa a shekara ta 2022 saboda gazawar waɗannan manyan kamfanonin na cimma karuwar bukata, to amma da yawa daga cikinsu sun yi nasarar sake fara samar da makaman a shekara ta 2023. A zaman wata alama ta wannan gagarumin ƙari na bukatun, waɗannan kamfanonin 100 a karon farko dukansu sun samu cinikin sama da dala biliyan 1 kowannensu a bara. A cikin wata sanarwa an hakaito Lorenzo Scrazzato, wani mai bincike kan kashe kudaden soji da kuma samar da makamai a cibiyar nazarin zaman lafiya ta Stockholm, yana cewa an sami karuwar cinikin makamai a shekara ta 2023 kuma ana sara hakan zai ci gaba a shekara ta 2024. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyinna zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Amma yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana, 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa biyu na ƙasar na ci gaba da ayyana manufofinsu da ayyukan da za su yi wa ƙasar idan sun samu nasara. Ga ɓangaren tattalin arziki, jam'iyyar NPP ta Dr. Bawumia ya ce Ghana na buƙatar a gina hanyar tattalin arzikin digital, yayin da jam'iyyar NDC ta Dr. Mahama ya ce Ghana na buƙatar ta ƙara sassaita hanyar tattalin arziki ta awa 24. Shin ko me hakan ke nufi? Kuma yaya al'ummar Ghana za su amfana da waɗannan manufofin? Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako ya aiko mana da ƙarin bayani daga Accra.
Dr. Mahmudu Bawumia ya ce Ghana na bukatar a ci gaba da gina ayyukan da suka fara yi da shugaba Akufo Addo ta hanyar tsarin tattalin arziki na fasahar digital, wanda ke da alaka da kowane gida, kowane ofishin gwamnati, kowace makaranta da kowane kasuwanci. Sadat Yahaya Bako, jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP, ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani kan tsarin tattalin arziki na digital.
Na farko aka ce digitalization, wato kaman kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da computer da internet yadda zai ya bare aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki. Da shi yasa His Excellency Dr. Mahmudu Bawumia ya focus kan wannan, yanda za a yi wani aiki da yanda za a samu ci gaba a cikin saukin lamari. Abinda yake sauki kawo mutanen Ghana kenan, aiki cikin saukin lamari. A takaice ma, yau kaga duniyan ga duka ya go digital, ko duniyan gaba ɗaya da digitalization ake yi. Kuma yau wani hancin da rashawa da ake yi mafi yawanci mutane saboda kuɗi da kuɗi a hannu kenan cikin haraka. To yau aka kawo digitalization, aka yi amfani da shi nan, wa za ka gani balle ka ba kuɗi, balle ci hanci da rashawa ya zo wurin. Kaga wurin corruption ma nan ga an magance shi. Na biyu kuma an kawo saukin rayuwa cikin lamarin ayyukan mutane.
Shi kuma Dr. John Muhammad ya ce Ghana na buƙatar tsarin tattalin arzikin awa 24, wanda ke da niyyar haɓaka yawan aikin yi ta hanyar faɗaɗa harkokin kasuwanci, ayyukan jama'a da duk harkokin samun kuɗi babu ƙaiƙaitawa na awa 24. Rana. Alhaji Muhammad Nazir Said shi ne daraktan sadarwar jam'iyyar NDC da ke kula da zango, ya yi ƙarin bayani.
An samari waɗanda suke mutanen Ghana na 'yan bururai ba su da aikin yi, saboda shi ya kamata a yi tsari yadda za a su samu aikin yi. Cimma burin wato ƙara wa kuɗinmu na Ghana CD ƙarfi, saboda ya iya tsaya wa tsayin daka yanda wato kuɗaɗen da muke harka da shi ta ba zai iya ture CD nan kowane lokaci ba. Abinda duka muke nufi da shi shine kaga mun iya mun taimake waɗanda za su yi aiki 24 hours, ƙara mutanen da ke aiki zai taimakawa abinda suke sarrafawa zai yi yawa. Mu yi amfani da wanda za mu yi amfani da shi gida, mu iya kuma kaiwa ƙasashen waje su ma su iya tsaya da kuɗaɗen su na ƙasan waje, sai ya sa kuɗin mu na CD ya yi ƙarfi, saboda yau mu ma exportin mu ya yi yawa.
Shin ko ya al'ummar Ghana suka amshi tsarin mun sofin? Tambayar da na yi wa masani kan harkokin zaɓe kuma shugaban kamfanin bincike mai zaman kansa Info Analytics Musa Danko kenan.
A lokacin da muka yi National Tracking Opinion Poll, shi muka tambaya jama'a kaman tsakanin 24-hour economy, digitization da GTP na alakir matin wani ciki ne ya kwanta kan zukatan su da kin yi su sai kai su je ka Korea
wani group age group ko 24-hour economy sannan kuma in ka duba waɗanda suka ce suna fati daban-daban kuma mafi yawan su ko duka wai 24-hour economy waɗanda suka ce su ya NTC ne 24-hour economy waɗanda suka kuma floating group da su 24-hour economy waɗanda ba su gaya mana fatin da suke goyon bayan sa ba kuma wai 24-hour economy isa an ka duba ya MP suka ce wai su ne addition ya fi musu
wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu
gaskiya wanda na fi zaba shine 24 hour economic nan shine 24 hour economic nan kaga kusan kaman turai harkan da suka yi da suka samu ci gaba kenan saboda lokacin da wani ke hutu lokacin wani ke wurin aiki
tsari da shi Dr. Mahmud Bawumia ya kawo na digitalization wannan shine tsari mai kyau kuma shine tsarin da idace da kowace kasa tattalin arzikin ta haɓaka ci gaba don kuma yanzu ya koma kan digitalization
kamar yadda wasu masana suka ce duk wanda ya nasara a zaben nan to ya hada tsarin tattalin arzikin digital da na sa'o'i 24 ya aiwatar domin dukkan su suna da muhimmanci ga cigaban kasa suna da fa'ida da za su iya tsara makomar Ghana ta hanyoyi daban-daban Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
madalla a gaida Idris Abdullahi Bago yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Masu zanga-zanga da 'yan sanda sun yi arangama a dare na hudu jere da juna a jiya Lahadi a babban birnin kasar Georgia tare da alamun adawa na ƙara yaduwa a fadin kasar kan matakin da gwamnati ta dauka na dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai. An shafe watanni ana zaman dardara a kasar mai yawan mutane miliyan 3.7 tsakanin jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream da kuma ta 'yan adawa da ke zarginta da ci gaba da aiwatar da manufofin kama karya da kyamar kasashen yammaci da kuma rungumar kasar Rasha. Rikicin ya kara kamari ne tun bayan sanarwar da aka bayar a ranar Alhamis cewa gwamnati za ta dakatar da tattaunawar shiga kungiyar ta EU da ake yi tsawon shekaru hudu, inda dubban masu zanga-zangar da ke goyon bayan EU din suke fuskantar 'yan sanda masu dauke da hayaki mai sa hawaye da tankar ruwan zafi. Masu zanga-zangar sun sake taruwa a Tbilisi a daren jiya Lahadi akan tsakiyar babban titin Rustaveli, inda suka rika jefa wuta kan 'yan sanda waɗanda su kuma suke mai da martani da ruwan zafi. Sakamakon da ke fitowa na zaben shugaban wato zaben kasar Ireland na bayyana cewa akwai yiwuwar manyan jam'iyyu biyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya su ne za su kafa sabuwar gwamnati. Jam'iyyun da yanzu haka suke da gwamnati mai ci Fianna Fáil da Fine Gael su ne zaɓin masu jefa ƙuri'a ta fuskar yawan ƙuri'un da aka kada. Yayin da aka ayyana kusan kashi 2-3 na kujerun majalisar dokoki, jam'iyyar Fianna Fáil tana kan hanyar zama jam'iyya mafi rinjaye a majalisar wakilai mai kujeru 174, inda jam'iyyar Fine Gael da jam'iyyar adawa ta Sinn Féin suke fafatawa a matsayi na biyu. Babu wata jam'iyya da za ta iya samun isassun kujerun da za ta gudanar da mulki na kashin kanta, sakamakon da ake hasashen shine haɗin gwiwa tsakanin Fianna Fáil karkashin jagorancin Michael Martin da Fine Gael a karkashin Prime Minister mai barin gado Simon Harris.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a yayin da tawagar mataimakin Prime Minister Rasha ta kammala rangadi a kasashen Sahel a ƙarshen mako. Wasu 'yan jamhuriyar Niger din sun bayyana fatan ganin wannan hulɗa ta amfanar da al'ummar ƙasar a aikace a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan dangantaka da ƙasashen yammacin duniya waɗanda a baya aka fi dogara da tallafin da suke bayarwa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munbarna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayan Mali da Burkina Faso ne mataimakin Prime Minister Rasha Alexander Novak ya sauka birnin Yamai a ƙarshen mako, inda suka gana da hukumomin ƙasar. Ya ce mun yi tantaunawa mai armashi da shugaban majalisar CNSP da Prime Minister Lamine Zen. Shugaba Putin ya bada umarni a ƙarfafa hulɗa da ƙasashen Afirka musamman mambobin ƙawancen AES. Niger na daga cikin daɗaɗɗun ƙawayen Rasha waɗanda hulɗar su ke tasiri sosai kan tafiyar duniya. A yanzu mun shiga ayyukan sake bude ofishin jakadancin Rasha a Niger. Mun kuma yi magana kan ayyukan da ka iya shafar 'yan kasuwar Rasha a fannin makamashi da sufuri da noma da ma'adanai. Dukkanmu mun amince mu fara waɗannan ayyuka idan so samu ne nan ba da dadewa ba. A fadar Prime Minister tawagar ta Rasha ta gana da jami'an gwamnati da 'yan kasuwar Niger akan batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu da ma batun saka hannun jari. Shaibu Cambiano na daga cikin shugabannin 'yan kasuwar import export da suka halarci wannan zama.
Ka fannin noma ne, fannin transport ne, fannin min ne, da fannin na'ura electronic. Ta biyar ga fabriyaru na Ali 2005 kamar masu kambunan mutanen Rishi za su zo Niger mutantar na fatanmu su kama muna muma musamu mu bunkasa arzikinmu. Kar su je su kawo condition da yawa wanda ba mu yi mu yi aiki.
Akan batun tsaro jami'an kasashen biyu a karkashin jagorancin ministan tsaron Niger General Salif Modi da takwaransa Yunus Bek Yevkurov sun jagoranci zama kan inganta hulɗar tsaro. Fannin da ke kara kusantar da gwamnatin Moscow da hukumomin Niger tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli 2023. Masani kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni na hasashe kan yiwuwar Niger za ta more wannan alaka.
Kullum Rasha tana gudu da cewa ita kasa ce wadda ba ta taba mulkin mallaka ba, tana alaka da kasashe matsayin kasa da kasa, kuma su waɗannan kasashen na yankin Sahel condition da sun tsora ina son ya kunta da su sai na'am da abubuwan da su suke nufi da cewa shi ne mafita shi ne tafin ƙasa kenan. Rashi ana tsammanin ta ɗauki ƙasashen Afirka kamar ƙawaye, kowace ƙasa tana da inci a matsayinta ƙasa da ƙasa kenan. Muna yi tsammanin cewa tabbas Niger za ta more hulɗa da ita da Rasha.
Rangadin mataimakin Firayim Ministan na Rasha ya wakana ne a daidai lokacin da ƙasashen Afirka ke ƙara kwance ragowar igiyoyin mulkin mallaka daga wuyansu. Inda a baya-bayan nan cikin yanayin bazata Chadi ta sanar da kawo ƙarshen hulɗar tsaro da Faransa mai sansanin soja sama da 2,000 jamena. Yayin da shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya bayyana fatan ganin Faransa ta rufe sansanoni biyun da take da su a ƙasarsa domin abinda ya kira tabbatuwar cikakken 'yancin kan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sallamu Munimar Barma, kada a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba murabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a Sokoto don bin bayan wasu 'yan siyasa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Sokoto, yankin karamar hukumar Sabon Birni, don gano dalilan da wasu masu riƙar sarautun gargajiya suka yi murabus ga sarautunsu. Don nuna rashin gamsuwa ga yadda gwamnatin jihar ta gwamna Ahmed Aliyu ke tafiyar da lamarin tsaro. Matakin da ya zama ba sabon ba ya ja hankali ne don maimakon waɗanda suka ajiye mukamin su koma gefe, sai suka ce sun koma tafiyar siyasar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin Sanata Ibrahim Lamido, duk da cewa shi ɗin ma ɗan jam'iyyar APC ne mai mulkin jihar. Yayin da ake ɗaukar sarakuna da zama iyayen ƙasa kuma ba sa shiga lamuran siyasa a Sabon Birnin da ke Sokoto, wasu masu rauna da basu gaza goma ba sun yi taro a Sokoton suka bayyana ajiyar raunansu don bin siyasar Sanata Lamido. Ga dalilinsu da suka faɗa wannan shiri.
Amina shaidanar jin bismillahirrahmanirrahim. Sunana Lawali Maigari Shaibu, mai garin Takatsaba, Sabon Birnin Gobir. Na mazaɓar gabas ne, cikin mazaɓar gabas ne. A hakikanin gaskiya sai in wa Allah godiya ga yau, domin ana wani kuɗin ɗuma ana cewa Lawali mai gari na garin Takatsaba ya hita da wani ɓangare ya koma wani ɓangare, kuma ɓangare guda na. Amma akwai abu guda, abin da yasa ka ka barin gidanka inda kake ka koma wani gida hangen ciwa wancan shi ya zama alheri gare ka. Domin lalle hakikanin gaskiya kan tahiyar mai girma sanata Lamido akan haka nan nubbar wa'inda nake ni tumaye ni ci na koma Lamido domin duniya ta jiya. Akwai abin da yasa in kana da yancin ka kana da damar ka baka jingina ga wani baka shakka wani lamari kan cewa dubin mai girma sanata Lamido ababen da ya farfado da su kuma yake cikin hali yanzu na harka tsaro ita tana ɗaya daga cikin cewa na miƙa waya da ni da magoyan baya dina don ni basarake ne kuma mai ci ni mai gari ne kuma mai ci don hakan ga bagudu baja da baya domin bangaren mu gaskiya an yi noma kayan gonaki sun kai har sun bushe sannan an yi sharuwa din irin ambaliyar gulbi magan da nake gaya muku duniya ta sani kowa ya sani amma wallahi babu damar ka zo ka yanki dami dinka ko kuma ka je kai shoka ga halin da ake ciki yanzu domin mi kana zuwa za ka duka barayi din za su dauke ka ko su halbe ka su nemi wani abun to wannan yana ɗaya daga cikin cewa lalle da ni da al'umma dita mu mun gano Lamido tahiye shi ya samu ka sonta kuma muna fata ga Allah Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri.
Sunana Obando Mangobe Murtala Obando Masaban Benin Kawuri area. To akalla masu garuwa na cikin gari ai kusan mai gari 19 wanda karkashin hakimin Gobe ana ce mai barahwa shi hakimin cikin gari sun aje mai garuwan su garu mai su haƙu alwannan su sun bautar Lamido ai kuma hakimai da dama akwai kuma ma'aikatan gwamnati kuma ga talakawa da manoma duma tare da su akwai ɗan bangama aka ɗauka wanga kwanakin aka ɗauka birjinin tiga ɗan aka ɗauka sun aje kakin sun ci ba su za su bi ta Lamido saboda shi kawo ci gaban ƙasa don mi kowa san halin da muka ciki irin in kai sabin ta kudu akwai lokacin da ko gona ka tai baka da mata gona ka aiki a yanzu haka akwai abinci mutane cikin gonaki ba su da masu debo shi.
Ni katukan gobir na ni Salihu Dulla katukan gobir abin da ya sa ku niyo ga tahiyar ni dai ɗan jam'iyyar PDP na ni kuma gwarzonta ina tsaye tsakanin da Allah to a kawo ga rikicin da ya sami mu hayyar ne na duk an kame na biya kuɗin hwansa don da haka nan ni ga Lamido ya taho ya ce zai ɗauko mana 'yan banga da Maiduguri ya ce zai taimaka mana muna cikin ceto ni na bi shi kuma da taubaya duk gaba ɗaya mun bi Lamido ga tahiyar tsakani da Allah.
Sunana Jamilu Gwanda Gobir Ubandoman Sarkin Gobir Margayi mai rasuwa. Dalilin da kuka gani daga gaba gare ku na zo ne mai tanye ƙasanmu mu ceci ƙasanmu tare da al'umma da sarakuna waɗanda abbayanmu saboda ci gaban da muka gani Lamido ya kawo mana ga ƙasanmu. Lamido ya taimaka mana kafin Lamido ya tai sanata muna da 'yan boko a ji masu takardu muna da 'yan kasuwa zuwan Lamido mun ga alheri ne gare mu saboda ci gaban da ya bamu ya ɗaukan mana matasa aiki ya buɗa musu ya ba su jari sannan ya taimaka mana ta fannin tsaro da abin da shi ya dame mu dama shi akan gaban mu alhamdulillahi alhamdulillahi Lamido ya yi mana duwa da aka yi kuma cikin yake saboda mu duk inda alheri yake can muke kuma duk inda ci gaban talakawa mu yake can ne muke. Kiran da zan yi da Lamido muna godiya gare shi da ya rike jama'a sosai ina tare da sarakuna akwai kohon sarkin gobir akwai katuka nashi akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a kuma ba komi ya karkato hal ya karkato su ba saboda ci gaban da suka ga Lamido nayi ga kasan mu ba mu da wani wata akida ko ta rashin so ga wani banda wagga na ci gaban da muka ga Lamido ya kawo mana mu ci gaba na muka biya kuma mun ga yayi.
To a daidai lokacin da wannan dambarwa ke faruwa sai ita ma wata babbar tawaga karkashin ɗaya daga sarakuna uku na gobir suka shigo Sokoto suka ce san ba su ajiye mukamansu ba kuma in ma akwai wanda ya ajiye to suna ɗaukar hakan da keta martabar sarauta.
Assalamu alaikum Mustafa bin Abdul Hamid ke mun gwallalle sabon danne abanda kenan ba mu da wata masaniya wadda a hukumance wadda muka samu labarin da cewa hakimai sun rubuta takardar ba daga aiki saboda mi abinda muka san zabba mu gani a hukumance ba kuma a masarauta ba mu da wannan bayani babu inda muke da wannan bayani illa ma mun ji shi na ma kamar a radio kuma da suka ce haƙi 19 gare mu 18 na haƙi 18 gare mu sun ce 19 18 ke gare mu 18 in ga unguwar Lalle yamma sarki yana da 5 sarkin gwamna da 5 sarkin kudu yana da 8 haƙi 18 gare mu sannan ba mu da wani labari illa jiya ana da mun kai a sama da cewa Lalle wai sun rubuta takarda zane shin lata san aje aiki don babu da takarda ba mu takarda ta local government ba mu ta sarki musulmi kuma babu wanda ya kawo mana wata takarda ba mu da wani labari illa dai tana dai sun kai abubuwan su amma mu muna zaman tare da gwamnati lahiyarin kuma ba mu da wata matsala tsakanin mu da gwamnati kuma akwai hakimai nan guda biyu akwai magajin tsamaye akwai magajin gangara su ba mayan sarakuna ne can kasar gobe da su ba suna zama sarakunan gobe muna tare da sunan mantahu muna tare wuri guda
wato ranki dadi wanci har takarda aka rubuta musamman saboda nuna cewa kun aje wannan mukami shin kun ga akwai wani tsari ko kuma yanci kun ga takardar ko dai kamar yadda ka faɗa kawai kun ji labari ne a kafafen labaru
wallahi a kafafen labarai mun ka samu na mun ka ji labarin a dare ba mu da wata masaniya local government ba ta da masaniya state government ba ta da masaniya sannan masarauta ta ba ta da masaniya sau duk abin za a yi kasar gobe tun da ni dai a sarki dole ya kasance da shi kowa da al'ummar kasa gare ni yake dole na bayani zagewa ta wajena su don haka gaba mu da takarda a rubuce a hukumance wadda ko ta majalisar mai alhama sarkin musulmi ta yi tushen ko kuma wajen gwamnati na state government babu wata takarda da muka samu labarin haka nan
ranki dade daga jin wannan labarin wani mataki kuka dauka
mataki gashi da mun haito waje mu zo mu kare kanmu mu kare ma kan mutunci saboda mi saboda mun da alhamdulillah muna ta zabar da gwamnati lafiya lau muna zabar talaka lafiya lau to mu wadanga mutane ba mu san abin da ya sa suka aiwatar da al'amarin su tun ba amma mu ba mu da bayani kuma ba mu tare da su kuma ga tu labarin bai da tushe balle makama
ciki da gaskiya ya yi kokarin jin ta bakin bangaren sanata Ibrahim Lamido ta hanyar mukarrabai amma hakar bata cimma ruwa ba kazalika an yi ta wasan buya tsakanin shirin ciki da gaskiya ɗaya daga cikin manyan hakiman da suka sauye shika in buƙatar fito da bayanan yin ta kaya tsakanin bangaren sanata Lamido da hakimin da lamarin ya shafa ta taso to za mu fito da bayanan masu sauraro sai a biyo mu wani sabon shiri mako mai zuwa don jin ci gaban shirin yanzu amadadin abokin aiki na Nasura da Mary Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfi Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
To zara takaice shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga ɗansa Hunter yana mai kokarin ceto ɗan nashi daga hukuncin ɗauri a gidan yari kan laifukan da suka shafi bindiga da kuma haraji inda kuma ya fatali da alƙawuran da ya ɗauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba Zababben shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ba da sanarwar naɗin ɗan kasuwa ba Amurka ɗan ƙasar Lebanon Massad Boulos mahaifin ɗaya daga cikin surukansa a matsayin mai ba shi shawara kan yankin gabas ta tsakiya Wani rahoton da aka wallafa a yau Litinin ya bayyana cewa shekarar da ta gabata yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin Asia wato Asia sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai inda aka sami ƙari ga masu ƙera makamai da ke zaune a Rasha da gabas ta tsakiya Masu zanga-zanga da 'yan sanda sun yi a rangama a dare na hudu jere da juna a jiya Lahadi a babban birnin kasar Georgia tare da alamun adawa na ƙara yaduwa a fadin kasar kan matakin da gwamnati ta dauka da dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai.
To masu sauraron mu da haka muka zo ga muka ka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin ƙarfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaitin shirin A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.